sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 1 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Kanin labarai. A mako mai zuwa ne ake sa ran mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta je da kasar ta kasar Indonesia. Mummunar iska mai tafa da ruwa mai ƙarfi ta Italiya ta fara tunkarar komawa teku. A ranar Laraba ne sakataren jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ya samar da wasu muhimman ƙudurori ga Rasha.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ziyarci Najeriya kan batun yaƙi da ta'addanci. Za a kuma aji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da Majalisar Koli ta addinin Musulunci ƙarƙashin mai alfarma Sarkin Musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku kan buƙatar ɗage ma Nijar takunkuman da aka ƙaƙaba mata.
Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa musamman shi Sultan Muhammad Sa'ad wato jinjina kan cewa kaiwa da komowa da aka yi lalle fa an cimma wani buri wanda ya dakatar da yunkurin a yi yaƙi ko a kaiwa Nijar hari.
Kamar kowace safiyar ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa. Za kuma a ji nasihar Juma'a. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Juma'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A mako mai zuwa ake sa ran mataimakin shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta inda za ta gana da shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya a babban taron da ƙasar Indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar ƙungiyar mai barin gado da ke da mambobi 10. Za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin Asiya da zai haɗa ƙungiyar ƙasashen yankin na kudancin Asiya da abokan hulɗa irin su Amurka, China, Russia, Australia, India, Japan, New Zealand da Koriya ta Kudu. Ƙungiyar ƙasashen kudancin Asiya da suka tsaya kan ƙa'idojinsu masu dogaro da amincewa da murya ɗaya akan abin da ya shafi ƙudurorin nasu da kauce matsoma baki cikin al'amarin cikin gidan sauran ƙasashe, waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da rauni wajen kula da al'amarin da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya haɗa da takaddamar kogin kudancin China. China ta ce tana da ikon mallaka akan mafi yawan ruwan da layin da ta faɗaɗa da ake ce ma 9-line da ya yi hannun riga da ikirarin mallaka da Taiwan ke yi da ƙasashe huɗu mambobin ƙungiyar ta ƙasashen yankin kudancin Asiya da suka haɗa da Vietnam, Philippines, Malaysia da Brunei. Tun a farkon watan Agusta, shugaban Amurka Joe Biden da takwarorin nasa na Japan da Koriya ta Kudu suka sha alwashin mai da martani da murya ɗaya ga duk wani rikici da ya shafi yankin, inda a karon farko suka fito fili suka yi nuni da mummunar ɗabi'ar Rasha a yankin ruwan. Mummunar iska mai tafa da ruwa da aka yi wa lakabi da Italiya a yanzu ta fara tunkarar komawa teku bayan ɓarnar da ambaliyar ta haifar a yankunan yankin kudancin Amurka. A ranar Laraba ne Italiya ta afkawa yankin Florida da gagarumar guguwa mai tafa da ruwa mai ƙarfi kafin daga bisani ta sassauta ta sauka da ruwa mai ƙarfi a ran Alhamis a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu na Amurka. Hukumar kula da mummunar guguwa mai tafa da ruwa ta ƙasar Amurka ta ruwaito samun ambaliyar ruwa a yankunan da ke kusa da koguna na arewacin Carolina, inda ake sa ran iskar ruwan mai ƙarfi daga yankin tsakiya ta matsa zuwa kogin Atlantika. Wani hasashen yanayi ya nuna cewa mai yiwuwa ne Italiya ta tunkari yankin Bermuda da iska mai ƙarfi tafa da ruwa har zuwa ranar Lahadi. Tsibirin da ko a ranar Laraba sai da ya gamu da wata gagarumar iska mai tafa da ruwa wadda aka kira Franklin. Guguwar mai tafa da ruwa ta Italiya ta kashe wutar lantarki ga masu amfani da ita kusan 500 a Florida da makauciyar ta Georgia, yayin da ambaliyar ruwa ta mamaye yankuna da ke kusa da kogi a Florida da iska mai ƙarfin gaske da ta watsu a yankin kudancin Carolina. A ranar Laraba ne sakataren jami'an na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya samar da Rasha muhimman batutuwa kan sabunta yarjejeniyar fitar da hatsi da Moscow ta fice daga cikin ta a watan Yuli, inda ta rika kai hare-hare akan tashar ruwan Ukraine da kayayyakin aikin gona. Antonio Guterres ya shaida manema labarai da ke ofishin Majalisar Dinkin Duniya a yayin taron manema labaran cewa batun yana kuma da nasaba da buƙatar maido da tattaunawa akan batun kogin Bahar Aswad. Guterres ya ce a hannu ɗaya kuma muna da ƙwaƙwaran mafita game da damuwar da ake da ita na samun kafar kaiwa ga abinci da takin zamani daga Rasha zuwa kasuwannin duniya akan ingantaccen farashi. Wato sai dai bai ba da wani ƙarin haske ba akan hakan. Ya ce dai tsare-tsaren sun duba damuwar da Rasha ke da ita. To sai dai duk da haka Guterres ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a tabbatar da wanzartar da sake farfaɗo da ƙoƙarin da ake yi. Ya ce ba zai yiwu mu riƙa tsalle-tsalle ba daga wani rikici zuwa wani ko daga wata yarjejeniya zuwa wata yarjejeniya ba.
An jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin mataimakin sakatare janar mai kula da batun yaƙi da ta'addanci Vladimir Voronkov ya ziyarci ƙasar. Hassan Maina kaina gare ka.
It's very important that counter-terrorism efforts should be a united efforts of all the agencies of terrorism.
Mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ofishin yaƙi da ta'addanci Mr. Vladimir Voronkov, wanda ya fara ziyarar aiki a Najeriya, ke nana ta muhimmancin haɗin kai tsakanin hukumomi wajen ganin bayan ta'addanci da 'yan ta'adda, inda ya ƙara da cewar dole ne dukkanin rukunin jami'an tsaro, hukumomi da cibiyoyin da ke da ruwa da tsaki wurin yaƙi da ta'addanci suke aiki kafaɗa da kafaɗa don cimma manufa. Kana a yi nazarin menene ma ke zama umul haba'isin kawo wannan matsala. Duk da cewar wannan ba aikin sojoji ba ne, amma za su iya taimakawa sosai a wannan fanni.
And I appreciate very much your role in fighting Boko Haram, of course, in line with human rights and humanitarian law.
Mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar, wanda ya gana da manyan hafsoshi a hedikwatar sojojin Najeriya da ke nan Abuja, ya yaba irin rawar da dakarun Najeriya ke takawa wurin yaƙi da Boko Haram da kuma yadda suke bin dukkanin ƙa'idoji irin na ƙasa da ƙasa na mutunta 'yancin ɗan adam yayin da suke wannan fafatawa. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya, Laftanar Janaral Taurid Abiodun Labaja, yayi wa mataimakin babban sakataren ƙarin bayani.
The Nigerian Army is disposed to working with the United Nations Office for Counter-Terrorism, combating terrorism.
General Labaja ya ce rundunar sojojin Najeriya shirye take ta aiki da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da ta'addanci. Ya ce yaƙi da ta'addanci wani abu ne da ke buƙatar sa hannu daga dukkanin ɓangarori. General Labaja ya ce sojojin Najeriya na ta ƙoƙarin shawo kan aika-aikar 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da kuma aika-aika irin na 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin ƙasar. Ya nuna sha'awar haɗa hannu da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yaƙi da ta'addanci da kuma koyon irin dabaru da wasu ƙasashe suka yi amfani da shi wurin shawo kan ƙalubale irin na 'yan ta'addan.
We need to share from the experience of other countries.
Kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya kenan. Ina jima kaɗan ne kuma mataimakin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniyar zai tashi daga nan Abuja zuwa birnin Maiduguri, inda zai gana da gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum. Kana ya ziyarci wasu cibiyoyin da ke da alaka da ƙoƙarin da ake na wanzar da zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hauwa Sharif da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'ai a Pakistan sun faɗa a jiya Alhamis cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake bisa babur ya tayar da bam ɗin shi akan wani ayarin sojoji a wani ƙauye da ke yankin arewa maso yamma, inda ya kashe akalla sojoji tara da raunata wasu da dama. mummunan harin ya faru ne a gundumar Keba da ke yankin Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan, cewa bangaren yaɗa labaran soji. Firaministan riƙon ƙwarya na Pakistan Anwar Haqqar ya yi Allah wadai da harin cikin wani saƙo ta kafar X da aka fi sani da Twitter a baya. Ba dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin a nan take a yankin da haramtacciyar ƙungiyar nan ta Tehreek-e Taliban Pakistan, wadda aka fi sani da TTP ko Pakistani Taliban, ke yawan kaikaitar jami'an tsaro. Ko a makon jiya sai da sojojin Pakistan shida suka rasa ransu a yayin wata musayar wuta da ƙungiyar ta Sir ta Sarikano NTTP a kusa da yankin kudancin Waziristan. A kwanan nan dai ƙungiyar ta Pakistani Taliban da sauran ƙungiyoyin da ke rike da makamai sun ƙara ƙaimi a hare-haren da suke kaiwa a ƙasar. A bana, tashe-tashen hankula sun yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 500 a faɗin ƙasar da suka haɗa da farar hula da jami'an tsaro. Jami'an soji sun tabbatar da mutuwar sojoji sama da 140 tun farkon shekara ta 2023. Masu fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila na ci gaba da damuwa game da sabon yunkurin gwamnati na raba haɗuwar mata da maza a bainar jama'a. Gwamnatin ta fitar da sabbin dokoki da suka haɗa da na ware jinsi a wuraren shakatawa na bakin teku da manyan wuraren shakatawa na ƙasa da wuraren shakatawa da na bukukuwa da kuma na bukukuwa a cikin jami'o'i. Mai fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila Elena Saskoman ta ce tuni gwamnati ta yi fatali da damar ɗaukaka matsayin mata, tana neman yadda za ta janye mata daga cikin jama'a ta bin hanyar da ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ba. Ta ce haka kuma za a faɗaɗa bambanci ga matan a ɓangaren ilimi, lamarin da ta ce yaka iya haifar da wato hana samun ayyukan yi ga mata. Masu fafutukar kare haƙƙin mata sun yi tasiri matuƙa a yayin watanni 8 ɗin da aka shafe ana zanga-zangar nuna ƙin amincewa da gwamnati mai ci a Isra'ila, lamarin da abokan adawa suka alaƙanta a matsayin ziga na masu ra'ayin riƙau da na ɓangaren addini masu ra'ayin 'yan mazan jiya.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kaimu Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gana da Majalisar Koli ta Addinin Musulunci ƙarƙashin mai alfarma Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar na uku kan batun ɗage ma Nijar takunkuman da aka ƙaƙaba mata. Shugaba Tinubu ya ce ko da yake an soke yiwuwar amfani da ƙarfin soji, ba za a ɗage takunkuman ba a halin yanzu sai idan sojojin Nijar sun dawo da gwamnatin demokaradiyya. To bayan sanarwar da ofishin yaɗa labarai a fadar gwamnati ya bayar, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntuɓi mai sharhi kan harkokin diflomasiyya Malam Mamun Sale don jin ko wa'adin watanni 9 da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ba da shawarar a baiwa sojojin na Nijar su mayar da farar hula mulki zai yiwu. Sai ya ce,
to gaskiya an samu ci gaba akan matsayin farko da shugaba Bola Ahmed ɗauka da kuma su shugabannin juyin mulki na Nijar suka ɗauka lokacin ƙarshen watan 7 da aka yi juyin mulki. Idan kuma shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi wa musamman shi Sultan Muhammad Sa'ad din wato jinjina kan cewa kaiwa da komowa da aka yi lallai fa an cimma wani buri wanda ya dakatar da yunkurin a yi yaƙi ko a kaiwa Nijar hari, kuma yana fata nan gaba za su sake komawa Nijar din a wannan maganar don a samu mata dawwamamma.
Kana ganin ta yin wata 9 da Tinubu ya yi kamar yadda Abdulsalam Abubakar na Najeriya ya yi na soja ya miƙa mulki ga hannun farar hula ya zama wata ƙofa da Nijar za ta yi amfani da shi, ko kuwa tilas ne sai an jira ECOWAS don ita ce ke da matsayi na ƙarshe?
To wato gaskiya wannan mafita ce wadda shi shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar kan cewa maimakon su ɗauki shekara uku da suka yi tsara da farkon su sojojin Nijar ɗin wato wata 9 an kuma an rage akan wa'adin da suka ɗauka, saboda an yi an gani a Najeriya sannan lokacin da ya hawo mulki 1998 a wata 11 gama shirye-shiryen zaɓe ya sallama zababbar gwamnati ta Olusegun Obasanjo a wannan lokacin. To ina ganin lalle ko ba su yadda ba wata tara watakila a buga a dawo watakila wata 18 wato shekara ɗaya da rabi. Ina ga lalle wannan an samu ci gaba matukar gaske akan matsayin shi shugaba Bola Ahmed Tinubu, kuma ya nuna cewa lalle fa daukan matakan soja baya daga cikin ababen da yake son yi, sai har an tabbatar da cewa komai ya gagara, diplomasiya ta gagara, takunkumi ya gagara, kana a yi tunanin ma yiwuwar ko za ka kai mataki na soja.
To amma ita ECOWAS ta nuna cewa wannan wata tara ba gaskiya bane, ba matsayinta bane, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta AFP ta yaɗawa. Wannan matsayi ya zo daidai irin wanda shugaban ƙasar Algeria yake badawa, cewa a ba sojojin Niger wata 6, amma gwamnatin riƙon ƙwarya za a ba da ƙarƙashin farar hula shi zai yi tsarin miƙa mulki. Bagan wannan shi zai fi yin tasiri fiye da wata 9 da shugaba Tinubu yake tunani a ba su.
To gaskiya kada a manta cewa Najeriya na farko uwa ce a kungiyar ECOWAS, tana da matukar tasiri, kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu shine shugaban ECOWAS. Don haka ana ganin cewa duk abin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya faɗa, ko a gaban 'yan jarida ko a gaban jama'a, za ka ga cewa yana da tasiri game da matakin da ECOWAS za ta ɗauka.
To a gaida Umar, kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ana ci gaba da tattake guri game da tangadin turgudewar tattalin arziki a Najeriya.
Duk wani radadi da za a rage bai isa face man nan a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi.
Farkon shekara na 2023 sai da ya kasance kudin shiga Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba.
Tuni da ganin yadda kasashen Afrika da Faransa ta yi musu mulkin mallaka na ta taka tarkon juyin mulki ya sa masana sun fara jan hankalin manyan kungiyoyin wannan nahiya.
Dole ne, wajibi ne kungiyar AU da kungiyar ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wani ƙasashe wanda yake ƙaruwa yayi da juyin mulki a cikin wani ƙasashe.
Sai dai kuma da alamu kokarin kuga kan da Algeria ke ta faman yi kan sallamar saka sulhu a Niger na ci gaba da fuskantar turjiya.
Bai yi ba ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba. Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da yayi.
Ba za mu ba su dama ba su zo yau cikin wanga matsalolin da muke fuskanta su kamu na wani cikas.
Waɗannan fa so mun taumuka tattabo cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na 133 cikin jerin shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka kan kawo muku duk Juma'a da sanyin safiya. Mai yiwuwa kuma sammakon sanyin safiyar ne sanya majalisar malaman addinin musulunci a Najeriya jan hankalin gwamnatin tarayya. Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na masar malaman da yace duk wani tallafi da gwamnatin tarayya za ta bayar wa 'yan Najeriya babu wani tallafi da ya kai gwamnatin ta mai da farashin litar mai kamar yadda ta same shi a baya.
Na farko dai muna son ta fahimci wannan al'amari ya bakanta mu duk wani dan Najeriya rayuwa. To sannan kuma mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage radadin wannan al'amari da aka gudanar a wannan ƙasa. To mu kuma muna ganin duk wani radadi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage radadi ga al'umma ƙasa face man nan a saukar da farashin sa yadda ake saida lita a gidajen mai a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi.
Amma fa za a koma da shi wannan farashi da kuke so ku ce an same shi kenan za a dawo da tallafi?
A ita gwamnati ita ta san da za ta yi matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake ba da to babu wani radi da za a janye ga al'umma.
Kana nufin duk tallafin nan na naira miliyan 2,500 da za a ba gwamnoni a jiwi da kayan abinci ba zai rage damuwan nan ba?
Ai babu wata dama da zai rage domin su gwamnoni dama kan su sun ka sani ai ba yau an ka saba ba to saboda haka babu wani radi da za a iya yi madan Najeriya ba ce a dawo da kudin mannan yadda Buhari ya same shi ko kasa ga haka nan
game da irin tarin tilin bashin da ya tamce Najeriya kuwa masana kan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa gaske ne biyan bashi na laƙume kudin shigar Najeriya amma fa akwai mafita idan gwamnati za ta hau kan hanya
lallai wato kudin da Najeriya take samu na shiga fiye da kashi 90 ma yana tafiya wurin biyan bashi ne in fact a farkon shekara na 2023 daga watan farko zuwa kurin watan hudu sai da ya kasance kudin shigar Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba kuma wannan ya sakamakon irin da aka dinka karban bashin ne musamman lokacin gwamnati shugaba Buhari ana ta karban bashin ba kan gado kuma ba a ganin sakamako yanayin raguwar rashin aikin yi yanayin raguwar talauci in muka kalla sai muga duk kusan karuwa suke yi so daga cikin matakan da za a dauka shine kaman man da muke haka ya zama ya karu ya kai daidai kiman da ake bukata sannan kuma ya zama yawan satin da muhimman da ake shi ma an daina kuma an kira masu zuba jari a samu ayyukan yi Najeriya ta dinga samun kuɗin shiga da sauran abubuwa kuma koda shugaba ya shigo sabo idan akwai bashi ba yadda zai ce ba zai biya ba dole za a biya amma ana kokari a ga cewa an dauki manufofi na cikin gida waɗanda za a dinga amfani da su ana samun kuɗi ba tare da an dinga cewa bashi ba wanda kuma wannan zai iya yiwuwa muna da hanyoyi daban-daban muna da ma'adanai ga sunan birjik daban-daban wanda za a iya bugo da su ta yadda za mu samu mu dinga samun kuɗin shiga ga bangaren noma ga bangaren masana'antu ga bangaren yawan jama'a da muke da shi duk waɗannan hanyoyi ne ga maganar ICT din nan wato kimiyyar fasaha na zamani wanda duk in za a bi su za a samu kuɗaɗen da ba sai lalle an dinga cewa wannan bashin ba
da lamu dai hawhawar hayyakewa gwamnatocin da aka zaba da soji ke yi ta hanyar juyin mulki na nema ya kawo demokradiyya ta waya sai dai kuma tun masana tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'abu Shehu Aliyu na Arewa House na ganin akwai buƙatar juyin mulkin da aka yi a Gabon ya zama ruwa kungiyoyin wannan nahiya ta Afirka matashiya
kasan Gabon kasa ce tun da ta samu injin kai a 1867 Umar Bago mahaifin wannan shi wanda aka hambar yanzu yake mulki sai da shekara 42 yana mulki bayan da ya rasu aka zo aka zabi shi wannan ɗansa Ali Bago ya gaji mahaifinsa to Ali Bago ya hukun garin mulki ya alƙawarin cewa zai kawo sosai musamman ta fuskan masana'antu da sauransu to amma ba wani abu da ya canza baya ga wannan shugaban ƙasa ne da ake ganin cewa bai da ƙoshin lafiya kullun yana hanya zuwa kasan Faransa domin neman lafiyarsa alhali kuma san ina so kuma shi gaba da harkokin da goma kan garin mulki saboda ji mulkin da aka yi ya biyo bayan zabe da aka gudanar aka zo aka ayyana cewa shine ka lashi zabe karo na uku wanda mutane sun to kan titi sun dinga tawo cewa zaben ba yi zabe na gaskiya da gaskiya ba amma dai dole ne wajibi ne kungiyar AU da kungiyar ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wannan kasashe wanda yake kar dawo da yanayi da kuma yayi da ji mulki a cikin wannan kasashe a cikin gaba domin dole ne tabbatar cewa mulkin demokradiya ya zama dingimin sa kuma an ci gaba da yin sa a cikin kasashen Afirka amma me yasa ji mulki yake sun saban yayi a cikin wannan yanki din
tun bayan yunkurin shiga tsakani don sulhun da Algeria tace za ta yi wa Niger da sojojin da suka yi mata juyin mulki wasu ƴan kasar suka fara kallon abin a matsayin tatsuniya Malam Idrisa Waziri na cikin na hannun daman hambararren shugaban kasar Niger amma ya ce tasirin shiga tsakani da Algeria ke sanyi fa abu ne mai kamar wuya
ita Algeria ba mamba ce ba ta ECOWAS kuma Algeria ba ta da wani sani bisa Niger ban ce ta san gwamnatin Niger ba kuma inda Algeria tana iya zamantowa mai shiga tsakani kuma ta samu galaba yau yadda shekara 30 Algeria take cikin galabar ta mai shiga tsakani cikin matsalolin da sun ka handabe Mali kuma babu wanda ya ga Algeria ta taka rawar a zo a gani cikin wannan rikicin kenan yau cikin matsalolin da muke huskanta ita Algeria ba mai shiga tsakani bace kenan ba za mu ba su dama ba su zo yau cikin wannan matsalolin da muke huskanta su kamu na wani cikas in Algeria kamar kasashe wa'anda ke ji muna haushi wa'anda ke son su kama muna don mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki sai su huskanci kungiyar CDAO ita ce yau da wannan daraja ta mai shiga tsakani su kai musu taimako na mu samu mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki
shi ma dai shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Niger kamar Sama'il Muhammadu ya ce babu yadda za a yi ma dai Niger ta marabci maganar kutsa kai daga Algeria
wani mataki da sun kai magana da shi mataki wanda suka yi magana wata shida mu ɗan Niger ba mu lamunce da wannan kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba saboda wata shida na mulki kuma a nema a maida wasu tsohon ma'aikanta na bai yi ba ko ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba. Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da yayi. Abu guda ɗaya ne na harkar zaman lahiya, wannan mu ƴan Niger uwan mu guda, uban mu guda. Muna fatan Allah ya sa mu gane mu juna, mu zamna tare, mu hada kai, mu gina ƙasar mu, saboda babu wanda yake iya waya gina ƙasar mu sama gare mu. Ƙasar Algeria ta san da cewa ƴan Niger maza da mata, matasan Niger kungiyoyi, kowa yana baya ga wannan gwamnati sabuwa ta soji. Abu ne wanda mu dai muka san kai adda dake ka kai kasa inda yake maka yoyo. Mu muna fata shi yadda president Chani yace shekara uku ya diba ya gani ya kaza Niger saman ta farki na gaske, wanda ko aljani ya zo iko Niger dole ya yi mata dan Niger adalci.
Iyaka batutuwan da za mu iya baje muku cewa cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kiɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya. Domin kowa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1365 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta faman fariya. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan da kwaje a cikin wannan shiri, musamman ma da ya salamu mu barman jamhuriyar Nijar da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da babu wata hayaniya. Ni Isa Lawli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To a gaishe ka yanzu kuma ga nasihar juma'a.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Fani bin Salih, nine director na yada labarai da hulɗa da jama'a na kungiyar fitan Islam ta Najeriya na ƙasa. Nasihata a wannan rana ta juma'a mai girma ita ce yadda Najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu, ana shirye-shirye na miƙa mulki, kuma abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali. Saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa, kar su kawo barna, kar su kawo tashin hankali. Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. A maimakon haka mu dinga addu'a, fad'uhu khawfan wa tama'a, mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah. Wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu. Dukkan wani mai neman fitina, dukkan wani mai neman tada rigima, dukkan wani mai neman ayyaki a ƙasa bai fi ƙarfin Allah ba. Saboda haka dama amfanin da ƙasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa, addu'a ne da bayin Allah. Da haka ƴan uwa musulmi, a ci gaba da addu'a. Wassalamu alaikum.
To da fatan an amfana. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Jami'ai a Pakistan sun faɗa a jiya Alhamis cewa wani ɗan ƙunar baƙin wake bisa babur ya tayar da bam ɗinshi akan wani ayarin sojoji a wani ƙauye da ke yankin arewa maso yamma, inda ya kashe aƙalla sojoji tara da raunata wasu da dama. Mummunan harin ya faru ne a gundumar Keba da ke yankin Pakhtunkhwa mai iyaka da Afghanistan, cewa ɓangaren yaɗa labaran soji. Firayim Minista riƙon ƙwarya na Pakistan Anwar Haqqar ya yi Allah wadai da harin cikin wani saƙo ta kafar X da aka fi sani da Twitter a baya, ba dai wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin a nan take. Masu fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila na ci gaba da damuwa game da sabon yunkurin gwamnati na raba haɗuwar mata da maza a bainar jama'a. Gwamnatin ta fitar da sabbin dokoki da suka hada da na ware jinsi a wuraren shakatawa na bakin teku da manyan wuraren shakatawa na ƙasa da wuraren shakatawa da na bukukuwa da kuma na bukukuwa a cikin jami'o'i. Mai fafutukar kare haƙƙin mata a Isra'ila Elena Saskoman ta ce tuni gwamnati ta yi fatali da damar ɗaukaka matsayin mata, tana neman yadda za ta janye mata daga cikin jama'a ta bin hanyar da ba za a ɗauke ta a matsayin laifi ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamadu da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Shirif da ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.